بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديت تبت على الله تعالى وندرا ساكت هذا مؤيو أشرين لبير قوتهم رمضان يجرى دبو إيه لدي خطود أربعين دشدة وندرا أشرين لبير قوتهم ماتش miladiya 2025. A wannan masallaci mai albarka da muke haduwa don tafsirin alqur'ani mai girma a cikin dareran wannan wata mai albarka na Ramadan, muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓi ayyukanmu kuma ya sa mu cikin bayinsa da zai yanta a wannan wata. Allah ta'ala ya karɓi sallolinmu da sadaƙoƙinmu da dukkanin ayyukanmu na alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mana cikin waɗanda za a yanta a wannan wata. Ma muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu, ya ji gansu, ya musu rahama, ya sa sun huta. Waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya cikin su Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya, waɗanda suke da buƙatu Allah Ubangiji ya biya kowa buƙatarsa. Allah ta'ala ya san duk waɗanda suke buƙatar addu'a. Muna roƙon Allah Ubangiji da sunayensa maɗaukaka da siffofinsa masu girma ya biya wa kowa buƙatar, kuma Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bunta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu. Yau za mu tashi sura ta gaba, suratul jasiya. A wannan sura haka ake kiranta da suratul jasiya, hatta Imamul Bukhari da sunan da ya kira ta da shi kenan, suratu al-jasiya, wato sai ya kira wata da ma'arifa. Ma'arifa shi ne alif da lam ɗin da ke makala a cikin al-jasiya, wanda Allah ta'ala ya ambaci wannan kalma a cikin ita wannan sura. To amma shi Allah Ubangiji bai faɗe ta da alif da lam ɗin ba, kawai jasiya ya ambace ta munakkira. To amma kuma sai gashi an ƙara mata alif da lam, ana cewa suratul jasiya ko suratul al-jasiya. Saboda me? Saboda shi wannan ma'arifa ɗin don ya bada dama a yi idafar kalmar zuwa ga ita sura ɗin, kamar ana so a ce da kai wannan sura ce wadda a cikinta aka ambaci wannan kalmar ta jasiya. Shine don wannan ma'arifa ɗin malamai suka ce ba ta da wata fa'ida in ba wannan da muka ji. In ba haka ba da sai a ce kawai suranta suratul jasiya, ba sai an ce suratul jasiya ba, an zo da alif da lam. To fa'ida ta wannan ma'arifar shine as-sura allati tudhkar fiha hadhihi al-kalima, wato wannan sura ce wadda a cikinta aka ambaci wannan kalmar jasiya. To sannan ana kiranta da suratu shari'a, saboda akwai lafazin shari'a da ya zo a cikin sura, da haka wasu suna kiranta da suratu shari'a. Kuma kamar babu wata sura ma da aka ambaci shari'a a cikinta cikin alqur'ani in banda wannan sura. wannan ne dalilin da yasa wasu cikin malamai suke kiranta da suratu ash-shari'a sannan ana kiranta da suratu dahab saboda Allah ta'ala ya bada labari wa mai khuliquna illa dahab so wasu suna kiranta da suratu dahab shi ma lafazin ad-dahr kamar a cikin hawamin din nan babu inda lafazin ad-dahr yazo sai a cikin wannan sura yawa ka iya samun lafazin ad-dahr a wasu surori daban amma dai a cikin wannan hamayen kamar dai anan din ne Allah ta'ala ya ambaci ad-dahr wannan surar an saukar da ita a Makka kamar yadda Ibn Athiyya ya faɗa kuma babu wani sabani cewa dukanta an saukar da ita a Makka to amma Imam al-Qurtubi a cikin Ahkamul Qur'an nasa ya hakaito maganar Abdullahi dan Abbas da dalibin sa Qatada ibn Ja'ama wanda su suna ganin banda wannan ayar qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina ajramu ka cewa waɗanda suka aya ta 14 ne mun gane yawa wato banda ita su suna ganin har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa bi ma kanu yaksubu ayoyi biyu ta 14 da ta 15 to Imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Imam Qatada suna ganin waɗannan ayoyi sun sauka a Madina ne Abdullahi ibn Abbas yana cewa annaha nazalat an Umar ibn al-Khattab shatamahu rajulun min al-mushrikin bi Makkah farada an yabtisha bihi fa nazalat wato wani ne cikin mushrikan Makka ya zagi Umar dan Khattab to kuma kowa ya san Umar dan Khattab ba shi da sauki musamman a irin waɗannan guraren to yayi kokarin ya je ya dimke shi ya dauki mataki a kansa na zagin sa da yayi to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya qul lil ladzina amanu yakfuru lil ladzina hazwaq الذين اجروا لا يرجون ايام الله wato kace ka gaya wa wadanda suke imani su rika afuwa da gafara ga wadanda la yarjuna li ayyamin la wadanda ba su yadda da ranar alkiyamar ba ba su ma yadda da Allah ta'ala ba to ba komai bane wanda bai yadda da Allah zai ma baka dauki mataki ya kamata wasu abubuwan ka rika kawar da kai ka rika hakuri kawai idan ka kai wani matsayi dole sai an zage ka dole ne idan ka kai wani matsayi dole sai an zage ka sai an ci mutuncin ka sai an maka ƙarya sai an ce ka faɗa bayan baka faɗa ba sai an ce kayi bayan baka yi ba idan ka ce duk wanda ya taba ka kuma sai ka je ka dauki mataki akan sa ka dauka wa kanka wahala sai sa Allah ta'ala ya Abdullahi ibn Abbas ya saukar da wannan aya wannan sura Al-Jasiya ita ce sura ta 64 a sauka a jerin saukar surori a gurin Jabir ibn Zaid yace ta sauka bayan suratul Dukhan kafin suratul Ahqaf wato dai da masu waɗannan hawamin din a tsare kawai a jera aka saukar su daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan mun gane akwai wani akwai wata akwai wani asari zuwa gobe na ƙara tantance inganci ko rashin ingancin sa ko kuma dacewar a ambata shi ko ba insha Allah sai mu tattauna shi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya larraba alqur'anin nan cewa wani yanki an saukar masa shi don ya zama daidai da zabura wani yanki kuma don ya zama daidai da injila wani yanki don ya zama daidai da at-taura to yayi magana akan tawasin ba shi min da aka yi magana su a baya da kuma wannan hawamin din insha Allah zuwa gobe sai mu tattauna a kansu to sannan adadin ayoyin wannan sura a gurin mutanen Madina da Makka da Sham da Basra ayoyinta 36 ne amma a gurin mutanen Kufa ayoyinta 37 ne لاختلافهم في أدي لفظ حاميم آية مستقلة وصنا جنن حاميم آية مستقلة وصكو مثلا جنن حاميم با آية بات مستقلة من فاين دا إلا ذلك من سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام بانا جن aya ce ko haka nan suratul baqara ah suratul baqara ita aya ce ko alif lam mim aya daya dalikal kitabu la rayba fihi aya bi amma suratul ali imran alif lam mim din a cikin aya take gaba ki daya to wadanda suka ware ha mim suka yi mata aya daya kaga ne zama 67 wadanda kuma suka ce ha mim tanzilul kitabi min allahi alaziz alhakim kaga ya zama aya 38 kenan ah 36 wannan sura tana da jigo kamar yadda kowace sura muka gani cikin alqur'ani tana da manufa tana da abin da take son ta cimma shine ake kira da agra ko kace jigo daga cikin jigon wannan surar wato Allah ta'ala ya saukar da ita ne don ta yi bayani da kuma wato kalubalantar dukkanin duniya dangane da ijazul qur'an wato surar ta zo ta ƙara tabbatar da cewa alqur'anin nan ya zama gagaraba don ba wanda ya sai zo da irinsa ba wanda ya sai zo da kwatankwacinsa surar za ta yi bayani akan wannan sosai kuma surar za ta ja hankalin mu kwarai da gaske akan cewa alqur'anin nan ya zo da gaskiya matukar gaske za a fahimci wannan tun a ayoyin farko-farko na surar Allah ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bilhaq wadannan ayoyin Allah ne da muke karantar da su zuwa gare ka da gaskiyar da gaskiya to sannan ayar ta zo don ta tabbatar da kadaitakar Allah ubangiji da kuma allantakarsa da wasu dalilai wadanda Allah ubangiji zai faɗa wanda za a iya hango su cikin sammai da ƙasa da kuma halittar mu da Allah ubangiji yayi da kudura ta Allah ubangiji fi jawahiril mawjudat da ya samar da sauran abubuwan samarwa to a cikin wannan Allah ta'ala yana son ya tabbatar mana da cewa babu ko wanda ya kamata ya zama shine Allah da ake bautatawa sai shi Allah subhanahu wataala sannan akwai alkawari na narko na azaba ga dukkanin waɗanda suke karyata Allah ubangiji da kafirce masa mun gane da duk wanda yake yi wa musulunci da shari'ar musulunci izgin to akwai narko sosai da Allah ubangiji zai faɗa ga waɗanda suke yin wannan Allah ubangiji ya kiyaye mu sannan akwai jan hankali da jan kunne dangane da waɗanda suke barin abinda Allah ubangiji ya saukar su bi san zuciyarsu wato su kyale abinda Allah ta'ala yake so su bi wa san zuciyarsu wato a wannan sura za mu ji makomar masu bin son zuciya musamman waɗanda suke jayayya da tashi bayan mutuwa Allah ubangiji zai tabbatar mana da cewa sun yi asara kuma asararsu za ta tabbata ranar alkiyama sannan kuma za a ɗan gaya mana irin tashin hankalin da za a shiga ma ranar alkiyama ɗin da irin abin da Allah ta'ala ya tattalawa mushrikai na azaba da kuma irin abin da ubangiji Allah ta'ala ya tattalawa masu imani na rahama da jin kai Allah ta'ala ya samu a cikin su to sannan surar za ta kira musulmai lil i'rab an isa'at al-kufr lahum wal wa'd bi anna Allah sayujzi al-mushrikeena a kira musulmai akan lalle su yi kokari su daina munana wa kafirai mun gane isa'atul kuffar dan an cewa na kafiri ne ba wai shike nan baka dama ba kuma kai ta munana masa mun gane kai masa mu'amala mai kyau tana iya yiwa wannan mu'amalar ita ce ta janyo ma ya karbi musulunci yau dan an ce musulmi da wanda bai zama musulmi ba yana nuna cewa an yanke kowace irin alaka tsakani bane a'a zaka yi ta masa wa'azi kuma kana masa mu'amala mai kyau dukiyar wanda ba musulmi ba musamman wanda ba yaƙi ake da shi ba haramun ce mutum ya ci kuma jinin wanda ba musulmi ba musamman wanda ba yaƙi ake da shi ba wanda ake zaman lafiya da shi haramun ne a zubar da shi kamar a surar za ta kira mu akan lalle ba abin so ba ne a riƙa wato munana wa kafirai mun fahimta a ya kamata dai a yi mu'amala da su mai kyau sannan a ja su a jiki sannan a musu wa'azi a nuna musu musulunci ta yadda za su shigo wato ba sai ka nuna wa mutum ba sannan zaka nuna masa abin da yake kai ba daidai bane a hankalce a hankali zaka iya ka nuna mutum sannan mu'amala ma tafi komai dan kamar yadda muka sha faɗa a idan mutum ya bi tarihin musulunci zai ga da mu'amala suka yada musulunci ba ma da wa'azi ba mun gane da mu'amala suka yada musulunci gaskiya da rikon amana da taimako da cika alkawari da cika yarjejeniya da saukakawa da tausayi da irin waɗannan duk da su suka ja hankalin duniya mafi yawa suka shiga musulunci duk da za a ce larabawa ne suka kawo musulunci cikin afirka zuwa najeriya da sauransu saboda kasuwanci to ai za ka ga da suka zo ba wa'azi suka kama yi amma mu'amalarsu da dogaro da kansu da manufarsu a rayuwa da sauransu wannan shine dalilin da yasa kowa ma ya tsaya ya ga cewa kai wannan addinin nasu yana da kyau na haka bara a shiga mun gane da haka idan ka ɗauki yanzu ko a nan Kano akwai unguwanni wanda za ka ga asalinsu na larabawa ne kaga yanzu idan ka ɗauki alkantara ko asalin alkantara ai gada take nufi mun fahimta su ne wannan tasirinsu ne yasa har aka samu wannan anguwa ko layi da ake kiransa da alkantara mun fahimta sannan akwai wata unguwa mai sunan restaurant alfunduk ai hotel take nufi ko restaurant da ya tamu mun fahimta to amma kaga da haka din suka ja mutane har suka sasa a cikin addini za ga ba a samu wani balarabe wanda tarihi ya nuna ya zo ya kafa wa'azi yana ta yin wa'azi ba mutane suna shiga musulunci a mu'amala ce da gaskiya da kuma sanin ciwon kai mun fahimta dan kawai kana musulmi bai kamata wani haka kawai ya ci mutuncinka ba bai dace ba amma ba wanda zai iya ci mutuncinka sai in kai kare na kanka idan ka ba da dama to sai a wulakanta kun fahimta yanzu kaga kamar abinda Professor Salisu Shehu yake faɗa sun je wata jiha a cikin kudancin Najeriya sun yi wani taro sun zo tasha za su taho Kano sai suka ga wani mutum yana sai da carbi ina jin cikin River State ne a Port Harcourt yana sai da carbi sai kirawo shi suka tambaye shi sai yace shi mutumin Kano mun gane kamar yadda shi professor yake faɗa yace wani daga cikin su sai da yace amma kai fa Allah wajenka ka taho tun daga Kano ka zo Port Harcourt ko River State kuma ka ce sai da tarbi kaga ai ka wulakanta kanka mun gane mutum nawa ne masu jan tarbi a Port Harcourt ɗan kaɗan ne sannan ma yaushe ma ake wani buƙatar tarbi ma a Port Harcourt mun gane to kaga wannan ka nuna kai ma kanka baka san kanka ba to sai wani ya wulakanta duk waɗanda suke shiga ɗin nan zaka je ka ga duk sana'o'in da suke bai wuce a taɓa ba da shushaina da sauransu za ga duk sana'o'i ne na wannan na nuna kamar gajiyawa da kaskanci sana'o'i ne da suke nuna kamar kanka ma baya ja kwata-kwata amma za ga waɗanda suke shigowa su shiga ƙauyuka cikin inyamuran nan za ka samu wasu ko secondary school wasu yau a cikinsu amma shi ne zai zo shi ya buɗe chemist kuma zai zauna a nan ƙauyen har yake ba mai garin ma ba shi Allahul Azim sai ka ga yana da kima zai ci mutunci duk wanda ya ga dama a garin saboda ba wanda zai taɓa shi saboda yana da alaƙa yana da rapport mai kyau da mai gari to don haka ba wai yana nufin wai kawai in ka ga wanda bai ba musulmi ba shikenan kaga abokin gaba da zaka takale shi da faɗa ko kai wani ba haka ake nufi ka zauna da kowa lafiya amma ka san mutuncin kanka ko baka san mutuncin addininka sannan kuma ka zama mutum mai manufa a rayuwa daga cikin manufofinka kuma har da kiransa zuwa ga addinin musulunci ta dukkanin kowace irin hanya da zaka iya in ta kama ka masa wa'azi ka masa in ta kama ka yi masa mu'amala mai kyau ka ja hankalinsa da wannan ka masa wato ka zama mutum mai tasiri ga duk wanda ka yi mu'amala da shi to sura za ta yi mana magana akan wannan to sannan a wannan sura za mu ji wasu daga cikin siffofin ranar alkiyama mun gane da kuma jan hankali da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala za su yi dangane da waɗanda suke saba wa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala fima fihi salahuhum bi hali bani isra'il kamar za a ja hankalin Allah sha Annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna masa cewa duk wanda ya zo cikin annabawa da abin da zai raya mutane inganta rayuwarsu za ka samu kuma mushrikai da kafiran zamaninsa su kuma kokari suke su kafirce ko kuma ma su cutar da shi har ma Allah ta'ala zai yi mana muqarana wato tsakanin al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallam da banu Isra'il wajen sabawarsu da littafin da aka turo musu bayan ku an zo musu da ilimi amma duk da haka sai suka dauki abin da ba shi da tabbas suka yi zama shi suke bi suka bar abin da yake da tabbas dai shine abin da manzansu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo musu da shi sannan daga ƙarshe za a ƙara wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙwarin gwiwa da tabbatar da shi bi anna sha'na shar'ihi ma qaumihi ka sha'ni shari'ati Musa Allah zai tabbatar masa da cewa yadda zai shimfida shari'ar nan ta musulunci da yadda mutanensa suke mu'amalantarsa da yadda ake kokarin kashe shi da sauransu yayi daidai da irin abin da ya faru da Annabi Musa alaihi salatu wassalam to wannan din kar ya sa ya sallamawa waɗanda suke saba ma dan kawai ka ce kaza an ce ba za a yi ba to gobe ba ka sake cewa a yi ai ta cewa ba za a yi ba kai dai ke ta faɗa tun ana cewa ba za a yi ba ba za a yi ba har za a fara samun waɗanda za su ce to su za su yi bari su bara su gani mun gane so ba a cewa an daina sai dai a yi tai har zuwa lokacin da ko dai a gane ko kuma Allah Ubangiji ya ɗauke ka shi kenan amma dai babu wata dama da za ka ce ai na kira su sun ƙi su ji to ka ce ba za ka yi mun gane yawwa wannan zai zama kamar ƙara jan hankali ga 'yan uwa a almajirai duk wanda zai yi nasiha ko zai karantar dole sai ya yi haƙuri sai ka yi haƙuri rana ɗaya ba za ka ga taron mutane a gabanka ba zai yi ba rana ɗaya dole sai ka yi ta haƙuri har mutane sun gamsu da cewa eh daga su ta kake kuma mutane sun gamsu da cewa eh ka san abin da kake kira su to shikenan sai kaga sun gamsu da kai sun sakan maka da ragama sannan kuma ka sani cewa duk wanda za ka yi masa magana to ka fa san cewa amana ya baka ta kunnuwansa ka tabbatar duk abin da za ka gaya masa abin da kake da tabbas ne kana da tabbas gaskiya ne ko a gaban Allah subhanahu wataala ka san cewa gaskiya ne kar ka zama ka tara mutane ke taɓata musu lokaci akan abin da ba shi ne zai amfanar da su a duniyarsu da lahirarsu ba to wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da surar ta kalla kuma za ta yi magana a kansa insha Allah malam karanta wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
نعم الله بنجيتي حاميم بعد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم يا شيما wannan ai ba da dadewa mun tattauna ya huruf ne har arabi ne tana daga cikin surori da aka fara su da huruful muqaffa abinda zaka ce da hamim shine wallahu a'lam bi maradihi Allah ne kadai ya san me yake nufi da wannan tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim saukar wal litafi min Allah daga Allah al-aziz magwayi al-hakim to wannan litafi ake magana saukarwa shine dai al-qur'ani al-ma'hud shine abinda aka saukar cikin al-qur'ani a daidai wannan lokacin don ita surar ba ita ce sura ta karshe a sauka ba akwai sauran surori da yawa ana cewa ita ce ta 60 da wani abu sauka kuma muna da surori 114 kaga akwai sauran sama da 30 nan ga wakil to amma iyaka nan din zuwa abinda aka saukar a baya duka ana kiransa da al-qur'an mun gane to saukarwar al-qur'anin nan wato saukarwa ce daga Allah al-aziz magwayi al-hakim maqasudun wannan shine shi al-qur'ani an yi wahayinsa ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kenan kaga ana jingina al-qur'ani ko da yake zuwa ga wanda ya saukar da shi shine Allah subhanahu wata'ala kamar ana so a ce da kai al-qur'an munazzalun min Allah al-aziz al-hakim wato shi a littafin Allah ta'ala al-qur'ani saukacce ne daga wajen Allah al-aziz magwayi al-hakim mai hikima domin kasancewarsa tanzilun min Allah saukarwa ne daga Allah ta'ala daidai yake daga ce munazzalun min Allah al-aziz al-hakim mun fahimci wannan to dama ai an san cewa Allah ta'ala a baya ya farfada cewa ya saukar shi ya saukar da littafin mun gane to amma Allah subhanahu wataala yana ƙara maimaita cewa fa shi fa ya saukar da littafin malamai suka ce akalla saboda abubuwa guda biyu na farko shine at-tashwiq ila talaqqi al-khabar wato yanzu an sake ce maka al-qur'ani nan Allah ne ya saukar da shi to yanzu za a sa maka shauki da san ka ji to me za a faɗa kuma tunda cewa an ce littafin nan Allah subhanahu wataala ne ya saukar da shi lalle tunda saukacce ne daga wajen Allah al-aziz mai magwayi al-hakim mai hikima lalle kamar akwai wani sauran labari da za a gaya ma to don a sa maka wannan shauƙin ka ji kana son ka ji abinda wannan sashen na al-qur'anin ya sauko da shi daga wajen Allah subhanahu wataala to sannan na biyu kuma ana sake maimaitawa waɗanda suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'anin nan ko suka kasa gamsuwa da cewa Allah ta'ala ne ya turo shi da wannan alqur'anin ana ƙara tunatar musu da cewa wannan alqur'anin dai saukarwar Allah ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya kirkiro kuma ba wani bane yake masa shifta kamar yadda wasu suke tsammani kuma ba wani bane yake koya masa mun fahimta a saƙo ne ake turo Jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wanda ya saukar da shi shine ar-ruhu al-amin malaika Jibril kuma ya saukar da shi a bisa harshen a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance ɗaya daga cikin masu gargadi kuma aka saukar masa shi da yaren larabci wanda yake mafiye to anan saukar da wannan littafi ko kuma shi littafin ai an jingina shi zuwa ga Allah al-aziz an ce tanzilul kitab min Allah al-aziz wato saukar da Allah littafi daga Allah ne al-Aziz mai buwaye to tunda saukar da shi daga Allah ne al-Aziz to ana so a nuna maka cewa akwai al-Ish'a wasful Aziz bi anna ma zalama minhu munasib li izzati duk tunda saukarwa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko to ashe abinda ku aka saukar din nan to shi ma ya dace da ya zama buwayeye tunda mabuwayi ne ya saukar da shi to shi ma abinda aka saukar din ya zama mabuwayi ke shi yasa Allah ta'ala ya zabi waɗannan sunayen guda biyu a daidai wannan lokaci a cikin duka dandazon sunayen da Allah ta'ala yake da su sai ya zabo al-Azizu da al-Hakim kawai a nan gurin saboda a nuna maka shi littafin shi ma mabuwayin littafi mun gane kamar yadda wanda ya saukar da shi yake mabuwayi sannan al-Hakim shi littafin da aka saukar a cike yake da hikima kamar yadda wanda ya saukar da shi shi ma mai hikima ne mun gane wannan al-Hakim ko da yaushe malamai suna bata abu guda biyu ko dai a ce muhkam ko al-Hakim al-Hakim wanda yake cike da hikima Allah subhanahu wataala ba wanda ya kai shi hikima sannan al-Muhkam shine kwararre wanda aka nuna kwarewa a cikinsa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wato littafi ne wanda aka kware aka nuna kwarewa wajen ayoyinsa akwai tsabar kwarewa a cikin ayoyin alqur'ani ba lokaci daya aka sauko ayoyin nan ba lokaci daya aka saukar da surar nan ba idan an sauko da aya ko ayoyi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a sa su a guri kaza sannan bayan wasu kwatanni ko bayan wasu kwanaki in aka saukar kuma zai ce a sa su a ƙasa da kaza ko sama da kaza a haka fa aka jejjera duka ayoyi amma kaga zaka gansu a hada suke har yanzu kuma kowace tana da alaka da kowace sai da yanzu idan ka ware wata ka ce zaka mai da ita wani guri sai ga kuma bata dace ba mun fahimta kuma kowanne yana da alaka da juna to kaga wannan akwai alamun kwarewa sosai a cikin ta akwai kwarewa wajen saukarwar da yanda aka tsara lafuzzan da yanda aka yi amfani da lafuzzan da Allah ta'ala ya zazzabo ya amfani da su akwai kwarewa matukar gaske to ko kuma ya zama al-Hakim wato tunda Allah ubangiji da ya saukar da littafin shi mai hikima ne to shi ma munasab da hikimati wa huwa mustamil ala dalailul yaqin wal haqiqa yanan littafin yana kunshe da dalilai waɗanda za su baka yaqini akan abin da koda baka gani sannan tabbatar maka hakikanin abin da kake gani mun gane aljanna da wuta da Allah subhanahu wataala da sauran mugayyabat waɗanda ba ma gani alqurani zai zo ya maka bayanin da zaka ji ka gamsu akwai aljanna akwai wuta akwai ranar alkiyama akwai sirati akwai hisabi Allah zai maka cikakken bayani cikin hikima ta yadda zaka fahimta kuma ka sami yaqini kamar yadda duk biki da yaqini cewa bayan an mutu za a tashi bayan an tashi za a yi hisabi bayan an yi hisabi ɗan wuta za su shiga wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu kuma yan aljanna za su shiga aljanna ba ma shakka akan wannan to sannan wal haqiqa kuma alqur'ani wato zai tabbatar maka da dalilai ya tabbatar maka da hakikanin abin da kake gani kuma da idanka mun fahimta halittun Allah subhanahu wataala har kai karan kanka ma sai ya maka bayanai a karan kanka wanda baka san su ba kuma kana da matukar bukatar su ka san yadda yanayinka ba yake da tsarin halittarka da yadda matsalolinka suke gabaki daya ai ba wanda zai maka wannan sai wanda ya halice ka da kuma babu ta inda zai maka wannan bayanin sai ta cikin wannan littafin wanda yake kunshe da hikimomi kuma shi karan kansa ma littafin mabuwayi to sai Allah ubangiji yace inna fis samawati wal ard lalle cikin sammai da kasa la ayatin lil mu'minina akwai ayoyi ga mu'minai wa fi khalqikum sannan haka nan a cikin halittarku wama yabussu min dabbatin da kuma dabbobi waɗanda za a watsa a cikin duniyan nan la ayatun liqaumin yuqinun waɗannan ma ahayoyi ne ga mutanen da suke da yaƙini waqtilafil layli wan nahar da canjawar dare da rana wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin da irin ruwan da Allah Ubangiji yake saukowa daga sama da yadda yake amfani da wannan ruwa da yake saukowa ya fitar da abin da mutane za su ci da dabbobi fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha ya raya ƙasa bayan ta riga ta mutu wa tasrifir riyahi da kuma cancanja wato iska wani lokaci ta yi gabas wani lokaci ta yi yamma wani lokaci ta yi hagu wani lokaci ta yi dama ayatul liqaumin yaqilu kuma waɗannan ayoyi ne ga mutanen da suke da hankali to kun ga anan Allah Ubangiji ya faɗa abubuwa guda shida na farko halittar samai da ƙasa ya ce inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'mini sama da ƙasa ayoyi ne ga wanda yake da imani su kan wannan mun tattauna su ba da daɗewa to sannan ya ce wa fi khalqikum a halittar kuma ku mutane a cikin halittar ku mutane wa ma yabussu min dabbatin da kuma wato halittar dabbobi dabbobin nan suna nan da yawa akwai na gida na gidan ma kala-kala akwai na daji akwai kwari akwai a kala-kala akwai tsuntsaye haka ne a cikin kwarin akwai wanda ake amfani da su akwai wanda suke cutar da mutane dabbobin nan akwai masu kafa biyu akwai masu kafa hudu akwai masu jan ciki akwai masu tsalle akwai masu tafiya dabbobi ga su nan kala-kala shine wa ma yabussu min dabbatin wannan la ayatul liqaumin yuqinun na'am min dabba la ayatul liqaumin yuqinun wato ayoyi ne ga mutanen da suke da yaqini yanzu abin da yake ya mana inna fis samawati wal ard daya ko la ayatin lil mu'minin sannan wa fi khalqikum biyu wa ma yabussu min dabbatin uku ayatun liqaumin yuqinun ayoyi ne ga masu yaqini sannan yace waqtilafil layli wan nahar hudu ko canjawar dare da rana dare ya tafi rana ta zo shi dare zai zo da duhunsa rana kuma za ta zo da haskenta sannan wani lokaci daren ne yake da tsawo rana kuma ta zama 'yar gajera wani lokaci kuma rana ta take da tsawo daren ya zama ɗan gajere to saɓanin dai kuma haka suke ta aiki kullum ba su taɓa gajiya ba babu wata rana da aka ce dare ya har yanzu bai zo ba ya ƙi ya zo ya makara baya makara sam haka nan idan lokacin zuwan yini yayi zai zo bai taɓa makara ba kuma bai taɓa fashin aiki ba kullum suna zuwa haka suke ta zuwa ba su taɓa cewa sun gaji ba ba su taɓa fashin aiki ba ba su taɓa makara ba waqtilafil layli wan nahar sannan wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha kaga wannan shine na biyar ko da kuma saukar da ruwa daga sama da kuma raya ƙasa bayan ta riga ta mutu ta ƙeƙashi sannan wa tasrifir riyah da yadda Allah ta'ala yake jujjuya iska yake jujjuya ta yadda ya ga dama Allah Ubangiji yake ayatul liqaumin ya'qilu lalle akwai ayoyi ga waɗanda suke da hankali to kun ga yadda aka jera waɗannan ayoyi lalle kam dole sai mun bi su a hankali in muna son fahimce su da kyau da kyau don Allah Ubangiji ya rufe a wato ayoyin da wasu maganganu masu jan hankali ayar farko ya ce liqaumin yu'minuna aya ta biyu ya ce ayatul liqaumin yuqinuna aya ta uku kuma ya ce ayatul liqaumin yaqilun kaga kenan waɗannan abubuwan guda shida Allah ta'ala yana jan hankalinmu mu gane cewa ba wanda za su amfanar sai mai imani wanda yake da yaqini kuma wanda yake da hankali mun gane koda in ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to waɗannan ayoyin da Allah Ubangiji ya ambata ba za ka amfana da su ba
ya zama na mutum bai da hankali koda dai ba yana yawo sarara bane ko kun an ganshi ba za a ce masa mahaukaci ba yana da hankalin amma hankalin ba salimi bane ba to shi ma ba zai iya amfana da waɗannan ayoyi domin waɗanda suka kafircewa Allah Ubangiji ai duk suna ganin waɗannan abubuwan da Allah Ubangiji yayi ko akwai lokutan da suke kokarin su yi nasu ma artificial ana ta kokarin ayi haka to yanzu idan ka kalli yanzu har saman gidaje da saman motoci ana so a kwaikwayi sama ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ayi taurari bazan nake ganin wani POV da yake har da shuhu mun gane in ka kunna irin wannan mashin na aljani kai rufe daki ka kunna sai ka ga taurari nan kanana da manya ana can sai ka ga an harbo wani abu haka kamar dai sama mun gane kuma akwai motoci wadanda in ka kunna sai ka ga cikin ya zama kamar sama kamar kana tafiya a cikin taurari sannan dama halittar mutum an dade ma ana kai ko yanzu ma ana cewa an yi wata halittu wanda za a rika idan mutum baya so matarsa ta yi ciki sai su je su hada a sawa robot shi zai remi cikin da komai da komai har dan ya zama da in ya cika sai a bude a dauko a ba su safari gane ko to sannan kaga dabbobin nan ka duba yadda su ma dan adam yake ta shiga ciki ana yin artificial insemination ana ta har hadawa da wannan har sai an je an hado abinda watakila wata dabba za ta zo duk ta yi maganin kowa ma da haka sai ka ga yanzu komai ma ya zama ba na ainihi ba komai an riga an har hada komai duk an lalata ko an lalata ko an gyara ne saboda da ci gaba na dan adam to sannan ga dare da rana ga sama ga ruwa da sauransu waɗannan waɗanda da yawa suka mai da hankali wajen yin irin waɗannan sai ga su ba ma masu imani ba amma kuma suna da hankali kaga ashe hankalinsu ba irin hankalin da ake bukata ba ne mun fahimta to ko mutum yana da hankali dole sai in yana da yaƙini menene yaƙini shine sakankancewa akan duk abin da Allah zai faɗa da kuma wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai faɗa a lokacin da muka tattauna akan sharuɗa na la ilaha illallah ai mun tattauna akan yaƙini yau mutum ya zama yana da yaƙini idan Allah ta'ala ya ce kaza ka ji cewa kawai haka abin yake a cikin zuciyar kar ka samu wata shakka kar ka samu wata tantama kar ka taba yadda ka samu wani taraddudi ko me Allah ubangiji ya faɗa kawai ka yadda kai ba ruwanka da cewa sai ka je da malam wani ya ce ko ai wasu malamai sun ce kaza ko wani kaza duk kar ka kula da wani kawai Allah ubangiji ya ce kaza kawai ka yadda da shi a haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kawai ka yadda da shi ba ruwanka da wani kwakwale da bin wasu abubuwa ka yadda da abin a haka yadda ya gaya ma ko da hankalinka ba zai ɗauka ba to akwai waɗanda an gaya musu hankalinsu ya ɗauka to kai ma ka yi koyi da su mana ka yadda kawai ka sallama shine ainihin yaƙini yaƙini shine abin da ba ka gani kuma a ce maka akwai kuma ka yadda wannan shine ainihin yaƙini kuma ya zama ba ka shakka yadda Allah Ubangiji ya ce akwai mala'iku da suke binka suna rubuta ayyukanka na kirki da na banza to ka rika jifa cewa lalle duk inda ka shiga kana tare da su ana yara ana cewa idan mutum ya cire tufafinsa wai sai su juya baya wai sai ya gama abin da yake yi sannan sai su juyo to aka ga da an samu hanyar yi musu cuwa-cuwa ke ko ba ruwansu ko mutum ya yi sir ko duk abin da mutum zai yi suna kallonsa kana cire yawa sai to ya yi sir saboda duk abin da ka yi aka ce su rubuta ba ruwansu duk abin da ka yi za su yi ta rubuta mun gane ko so baka da wata hanya da zaka bi har ma ka kubuce musu ko ka je ka yi wani abu ba tare da sun yi ba kuma Allah ta'ala ya sa su da dimbin mala'ikun da aka bawa aiki suna yi ba dan Allah Ubangiji ba zai iya ba sai dan ya nuna maka wato fadin ikonsa da iya mulkinsa subhanahu wata'ala to sannan Allah Ubangiji ya ce waɗannan ayoyi ne ga muminai waɗanda suke da imani to akwai na farko idan muka dauki da farko shine halittar samai da kasa ko inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin a cikin suratu qaf Allah ubangiji yace afalam yanziru ila samai fawqahum kayfa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj mutane ba sa ganin yadda aka sama da take da saman su salalin samaniya da yake a saman su ba su kallama na kayfa banainaha ya muka gina wannan sama wa zayyannaha sannan muka kawata sama da wa ma laha min furuj ba ta da kofa kofa ba ta da kofa kwata kwata mun gane da yadda aka yi rufi sai an yi irin wannan gurin dan ake dan shan iska ko ko an samu matsalar pandit ta nan za a shiga ko an samu wane ne ta nan za a shiga a shiga a gyara ko da dai za a ja wani abu a rufe dole dai sai an bar dan wani guri dai to amma kaga sama ba ta da wannan kofa babu ta wani guri da ake shiga haka take kuma ga ta da dan karen kyau wal arda madannaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij kasa kuma mutun ya kalli yadda muka meke kasa wal qaina fiha rawasiya muka jajjefa duwatsu manya manya a cikin ta wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij kuma muka tsarar da wato tsirrai masu daukan hankali a cikin ta wanda za su amfanar da dukkanin halitta amma dan me tafsiratan wa zikra li kulli abdin munif dan haka din su zama tafsira wato tsinkayarwa sannan da tunatarwa ga bawa wanda yake munif wanda yake komawa ga Allah wannan saman da dukkanin mun da tattauna a baya akan saman nan sosai Allah ta'ala so yake yi ka rika tsinkayar wasu abubuwa da sama da kasan nan da duwatsu da bishiyoyin da suke ciki wato su rika zame maka wa'azi duk lokacin da ka kalle su ka rika musu kallo na wa'azi ka rika musu kallo da za su ƙara tabbatar maka da imaninka wajen samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kadaitakarsa da kasancewarsa shi kadai ne abin bauta a cikin suratu sabai Allah ta'ala yace afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard ba sa ganin abin da ke gaba gare su da wanda ke bayan su wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard da abin da ke gaban su da wanda ke bayan su na saman nan baka taba kare ta ba sai kai ta tafiya amma kaga baka kai karshen ta ba saboda nisa zaka je ganin kamar ta kifa kasa amma duk inda ka je can din ma haka zaka ta sake dagawa ba wanda ya taba ganin karshen ta kaga wannan ai abun dubawa ne ga wanda yake da imani ulin duru ma za fi samawati wal ard amma tuguni al ayati wan nuzur an al qaumin la yu'minu ka duba abin da ke cikin samai da kasa amma da waɗannan ayoyin na samai da kasa da halitta ba sa wadatarwa da gargadin da Allah Ubangiji da yake yi waɗanda ba su da imani duk wannan baya amfanar da su to kaga kai da kake da imani kamata hakan ya rika amfanar da kai haka din ya rika amfanar da kai ka rika samun lokaci kana zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda yana zaune to yafi kallon sama in kuma yana tafiya to yafi kallon kasa saboda a kallon kasa akwai alama ta kunya mun gane Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yafi budurwa kunya yana da matukar kunya sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma idan yana zaune to yafi kallon sararin samaniya to ka kalli sararin samaniya ka tuna Allah Ubangiji da girmansa da sauransu wannan zai bunƙasa maka imaninka kamar abinda Allah ta'ala yake gaya maka kenan da sauran ayoyi da suke magana akan wannan to na biyu shine yadda Allah ta'ala ya halicce mu wa fi khalqikum Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min turabin da ya halicce ku daga kasa thumma idha antum basharun tantashirun sai ga ku kun yadu kun yi yawa kun zama mutane ko idan ka shiga da mutane iya musulmi kadai ana ganin an wuce mutum biliyan musulmai kawai wanda kowa musulunci ba shi ne addinin da ya fi yawan mabiya ba a duniya akwai kiristanci wanda har yanzu suna nan da yawa kaga su sun fi biliyan biyu ɗin mun gane kuma duk mutane ne amma asali mutum ɗaya ne Allah ta'ala ya halitta daga tabo shine annabi Adam alaihi salatu aka ɗauki tabo na wurare daban-daban Allah ta'ala ya cakuɗa ya gina shi sannan da lokaci ya yi ya hura masa rai sannan ya dauka daga cikinsa kuma ya halittar masa matarsa shikenan ya sa su aljanna daga baya ya dawo da su cikin duniyar to su ne suke ta aihuwa har duk aka samu duka waɗannan biliyoyin mutane kuma daga lokacin da suka fara haihuwar zuwa yanzu dama akwai triliyoyi waɗanda sun mutu kuma yanzu ga wasu halloli biliyoyin suna nan suna rayuwa kaga wannan ba karamar aya ba ce mutum bai taba zama yayin tunanin wannan ba kai lalle Allah ta'ala abin yana da abin mamaki yana da karfi yana da karfin iko yana da tsari mai kyau daga mutum ɗaya tak amma yanzu ga shi duniyar nan ta cika ko ina da mutane Allah ubangiji ya ce ya yawan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum ya ku mutane ibudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma ya halicci waɗanda suka riga ku zuwa la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah ta'ala a nan gurin Allah ubangiji kamar yana fadar dalilin da yasa ya halicci mutane adama a can ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko to anan kuma sai ya kira mutane gaba ɗaya ci ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum ku bautatawa ubangijin ku wanda ya halicce ku da waɗanda suka riga ku zuwa saboda me la'allakum tattaqun don ku ji tsoron Allah ta'ala ku bi dokokinsa so bin dokokin Allah ubangiji yana daga cikin dalilin da yasa Allah ta'ala ya samar da mu a wannan duniya wa malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara me ya hana ku ku ba ku buƙatar wani kandagarki da wata katangar karfe daga wajen Allah subhanahu wata'ala ubangijinku alhaliku shi ya halicce ku halittar ku kuma ta zama atwara wato mataki mun tattauna ba da dadewa ba ko daga dugon mani sai gudan jini sai tsoka sai kaza sai jariri sai dan yaro sai haka daga rayuwarka mataki har zuwa lokacin da mutum zai bar duniya yakhluqukum fi buturi ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفوا الله ubangiji shi ya halice ku fi butuni ummahatikum a cikin mahaifiyarku khalqan min ba'di khalqan wato halitta bayan halitta fi zulumatin salah a cikin dubbai guda uku mun gane ga duhun mahaifa ga duhun ciki haka ne kuma ga duhun me fi zulumatin salah inda ba tafsirin ta ba muke ko wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ta'ala ya ce yanzu a cikin karan kawunan kuma wai ba kwa gani ne a cikin kawunan ku haka ne tabbas mun fahimta to kaga halittar mu ma ya kamata a ce mun ga wannan ka zauna ka ga yadda Allah ta'ala ya yi ka ka fito ya aka yi ka duka wannan ai ya kamata a ce ka sallama wa Allah ubangiji wanda ya wannan sannan na uku Allah ubangiji ya ce ya halicci dabbobi wa ma yabuthu min dabbatin wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihi ma min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir ka duba cikin ayoyin Allah ubangiji akwai halittar samai da ƙasa wa ma batha fihi ma min dabbatin da yadda Allah ta'ala ya hada dabbobi a cikin samai da ƙasa din sai sa malamai suka ce hatta a sama ma akwai wasu halittu mun fahimta akwai halittu akwai dabbobi waɗanda suke a sama amma an ce dabbobi kar ka dauka kuma akwai dai halittu kawai zaka ci dan amma min dabbatin fil ardi abinda ake nufi duk wanda yake tattakawa da kafa sai yana tafiya sunansa dabba kuma ko yan sociology sai suke mutum social animal ko yawa mu duma animal ne sai dai social mu muna iya mu zauna mu tsara yadda abubuwa za su tafi su kuma dabbobi ba sa iya zama su tsara yadda abubuwan za su tafi wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يأكلون والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله تعالى شيها لتكوت إلى دابة كما دقلوا Allah ubangiji shi ya ne kowace dabba daga ruwa mun gane ita kanta duniyar malamai suna ganin cewa daga ruwa Allah ta'ala ya halice mun gane kuma na ma akan ruwa take har ila to sannan komai kuma Allah ubangiji da ruwa ya halice shi ke yasa ake cewa mu yawaita shan ruwa ha yana daga cikin abin da yake sa mutum ya ji daidai a kowane yini daga cikin abubuwa goma da suke lissafawa akwai shan ruwa mun gane kai ta shan ruwa ba wai jarumta bane in baka shan ruwa kodarka za ta isa mu matsala ga su dai suna kodarka za ta isa mu matsala da wasu abubuwa daga zama dehydrated ka samu matsala so kai rika shan ruwa shi yasa za ga wayayyu da sauransu da inda za su je da dan ruwansa ba komai bane lafiya ne wani mun fahimta kai ta shan ruwa kuma ba za ka ta sha da yawa ba a'a a jima kaɗan sha wani yana da kyau don Allah ta'ala ya halicci komai daga ruwa to cikin dabbobin nan akwai man yamshi ala batnihi akwai wanda suke tafiya a kan cikinsu kamar maciji ko da wasu ma ba dole sai maciji ba akwai su gwazarma su tana su waye akwai su kifaye ma da suke canjin guri daga wani guri zuwa wani guri duk da haka suke wutsintsalawa suna tafiya wa minhum man yamshi ala rijlai daga cikin halittun Allah ta'ala akwai wanda yake tafiya akan a cikin dabbobin nan da Allah ta'ala ya halitta akwai mai tafiya akan kafa biyu kaga akwai mutum shine na farko sannan da tsuntsaye da sauransu sannan wa minhum man yamshi ala arba akwai kuma wanda yake tafiya akan kafafu guda hudu yakhluqu ma yasha'u Allah bai na halittar abin da ya ga dama don wani ma yana da kafafun sun fi shida wani ma sun kai takwas kuma dai kafafuwansa ne inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala yana da iko akan komai kaga in ka tsaya kai tunani kai nazari akan hatta dabbobin nan kuma kar ka cire kanka kai ma dabba ne to zaka ga akwai abin ban mamaki kuma duk Allah ta'ala ne so abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu lada idan muka zo ci gaba da tafsiri sai mu karasa wannan insha Allah wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana addu'a
Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Давай.